Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci na yau Litinin 29 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aishatu Bazu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga kanun labarai.
Hauhawar sabbin kamuwar coronavirus ka iya sanya kasashen Amurka da India a sake sanya takunkumin hana zirga-zirga domin daƙile yaduwar cutar. Jami'an tsaron Pakistan sun kashe wasu 'yan bindiga da suka kai farmaki a cibiyar kasuwancin Pakistan. Wasu daga cikin harsashen masana na shiga mummunar yanayi mai ban tsoro a kasashe masu fama da talauci sakamakon coronavirus sun fara bayyana.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar PJP Generation Dabara a jamhuriyar Niger ta tsayar da tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Salu Jibo a matsayin dan takaranta a zaben watan Disamba. Za ku kuma cewa gwamnatin jihar New York ta nan Amurka ta buɗe huska na biyu na dokar hana zirga-zirga domin daƙile yaduwar coronavirus, amma duk da haka harkoki na tafiyar hawainiya a New York. Bayan haka muna kuma dauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniyar. India da Amurka suna daga cikin kasashen da hauhawar sabbin kamuwar annobar coronavirus ke tilastawa gwamnatocinsu sake sanya dokokin hana zirga-zirga da nufin daƙile yaduwar cutar. India ta sake samun ƙarin sabbin kamuwa da cutar a rana ɗaya da ya kai kusan 20,000 a yau Litini. Kasar tana biye da Amurka, Brazil da Rasha a yawan kamuwar cutar tun somawar annobar a ƙarshen shekarar bara. A India, wani bangaren jihar Assam ya sake sanya dokar kulle har zuwa 12 ga watan Yuli, yayin da yankin yammacin jihar Bengal aka ƙara wa'adin dokokin zuwa ƙarshen watan Yuli. A Amurka kuwa, jihohin Florida, Texas, California da Arizona suna daga cikin jihohin da suka samu ƙaruwar kamuwa da cutar. Gwamnan Florida Ron DeSantis a jiya Lahadi ya bayyana cewa ya koma rufe wuraren shakatawar bakin teku a jihar, inda ya dora laifin hauhawar akan matasa da ke kin sanya takunkumin rufe baki da hanci da kin kiyaye ba da tazara. A fadin kasar an samu waɗanda suka kamu da cutar fiye da 35,000 cikin kwanaki 6 a jere. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an sake samun sabbin alƙaluman kamuwa da cutar 189 a jiya Lahadi. Inda Brazil ke da mafi yawa na sabbin kamuwa 47,000 cikin sa'o'i 24. Jami'an Pakistan sun ce sun kashe wasu mahara da suka kai wani farmaki a ginin cibiyar kasuwancin Pakistan da ke Karachi. Maharan sun shiga cikin ginin ne a yau Litini bayan sun bude wuta tare da jefa gurnati. Wasu mutane biyu su ma sun mutu a farmakin, kana da dama sun jikkata, babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin. Watanni da dama masana sun yi ta gargaɗin yiwuwar samun wani mummunar yanayi mai ban tsoro bayan da tsarin lafiyar manyan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya suka ji jiki. Coronavirus tana ci gaba da samun mafaka a kasashe masu talauci ko kuma waɗanda ke fama da yaƙe-yaƙe, kana babu ingantattun kayayyakin aikin kiwon lafiya. Yanzu wasu daga cikin waɗannan abubuwa sun fara bayyana. A kudancin Yemen, jami'an kiwon lafiya da yawan gaske suna gujewa wuraren aikinsu a sanadiyar rashin kayayyakin kariya. Wasu asibitocin kuma suna kin karɓar marasa lafiya da ke fuskantar matsalar numfashi. A yankin Darfur da yaƙi ya daidaita a kudancin Sudan, inda suke da ƙarancin kayayyakin gwajin cutar, wata cuta mai kama da COVID-19 tana ta yaɗuwa a sansanonin 'yan gudun hijira. Adadin masu cutar tana ta ƙaruwa a India da Pakistan gaba ɗaya, da suke da sama da mutane biliyan 1.5, inda hukumomi a faɗin ƙasar suke ce ba za su ci gaba da dokar kulle ba saboda matsanancin talauci. A yankin Latin America, Brazil ta tabbatar da alƙaluman kamuwa da cutar da kuma mace-macen da ke biye da Amurka, kana shugaban ƙasar ba shi da niyyar ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Yayin da harkokin siyasa ke ƙara zafi a jamhuriyar Niger domin tunkarin babban zaben kasar a watan Disamba shekarar 2020, jam'iyyar PGP Generation Dabara ta tsayar da tsohon shugaban gwamnatin mulkin soji General Salu Jibo a matsayin dan takaranta a zaben mai zuwa tuni dai dan takaran ya sha alwashin kawo sauyi idan ɗan ƙasar suka bashi yarda a wannan fafatawar wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Taron jam'iyyar na ƙasa wanda ya gudana a tsawon wunin jiya Lahadi ne ya zabi General Salu Jibo a matsayin dan takarar da zai tsaya wa PGP Generation Dubara a zaben shugaban ƙasa na watan Disamba da ke tafe kuma a cewar Salura da tarin matsalolin da ƙasa ke fama da su irin su cin hanci da rashin hukunta masu laifuka da siyasar raba kawunan ƴan ƙasa ya sa shi yanke shawarar shiga fagen siyasa domin tayar da komada
system partisan qui entraîne de s'installer progressivement
Tsohon shugaban gwamnatin mulkin sojan ya sha alwashin kawo sauyi a sha'anin siyasa daga cikin waɗannan sauye-sauye General Salu ya ce idan ƴan Niger suka bashi yarda zai takaita yawa ministocin gwamnati sannan zai shimfiɗa tsarin baiwa majalisar dokoki aikin tantance waɗanda za a naɗa a manyan makaman shugabanci na ɗauki alkawali cikin girma da arziki a gaban al'ummar Niger zan yi siyasar da ta sha bamban da wacce aka saba gani ba abin da ke gabana face ayyukan ci gaban ƙasa daga yanzu har zuwa lokacin yakin neman zabe kawo lokacin da za mu lashe wannan zabe ba zan ci zarafi ko yi wa wani dan siyasa kazafi ba kuma haka nake kiran magoya bayan PGP Generation Dubara su koyi da wannan halayya
jusqu'à la victoire inshallah je m'engage très concrètement à ne jamais insulter
ƴan siyasar da aka gayyato daga bangarori daban-daban a wurin wannan taro sun yaba da halayen dan takarar jam'iyyar ta PGP Dubara ga abin da dan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohamed ke cewa
vous avez conduit des élections transparentes
yace bayan shirye zaben 2011 a take ka janye daga al'amuran sha'anin mulki haka kuma ba wanda zai ce ka ce kala ko ka aikata wani abin da ba daidai ba da yake magana da yawun jam'iyyar kawancan adawa shugaban jam'iyyar MPN kishin kasa Ibrahim Yakuba cewa yayi
au nom de l'opposition nous sommes venus vous dire nous avons besoin de vous
kasancewar ka shigo fagen siyasa General Salu muna bukatar ka kazo muna bukatar ka domin halin da ake ciki a yau ya kai inda ƴan Niger maza da mata za su dage su canza abubuwa dan shekaru 55 a duniya General Salu Jibo ya fara fito da sunan sa ne a ranar 18 ga watan Fabrairu 2010 lokacin da ya jagoranci sojojin da suka kifar da shugabatan jama'a Muhammadu da Karaga bayan da ya shirya zaben da aka bayyana dan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu a matsayin wanda ya yi nasara General Salu ya fara aiki da kungiyar ECOWAS yayin da ɗaya gefe ya shiga jami'ar Zaria inda aka bayyana cewa ya karanci kimiyyar siyasa kafin daga bisani ya kafa jam'iyyar PGP Generation Dubara a bara Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Sulemu Muni Barma yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya
kasuwannin Asiya a yau Litinin sun fadi warwas yayin da wasu zuba jari suke ta baba game da farfadowar tattalin arziki cikin sauri sakamakon annobar coronavirus kamfanin Nikkei a Tokyo yayi asarar kashi 2.3 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci inda Hang Seng yayi kasa da kashi 1.3 cikin 100 a yammacin kasuwanci kan hannayen jarin Shanghai Composite yayi kasa da 0.8 cikin 100 S&P da ASX ke Sydney sun yi kasa da kashi 1.6 cikin 100 yayin da hannayen jarin Kospi da ke Seoul su ma suka yi kasa da kashi 1.9 cikin 100 sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke Mumbai S&P da ASX da ke Sydney sun yi kasa da kashi 1.6 cikin 100 yayin da hannayen Kospi da ke Seoul su ma suka yi kasa da kashi 1 cikin 100 sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke Mumbai suka yi kasa da kashi 1 cikin 100 kasuwannin mai sun fadi a yau Litini yayin da ake sayar da danyen man Amurka a kan farashin dalar Amurka 37.95 kowace ganga abinda ke nufin yayi kasa da kashi 1.4 cikin 100 a kasuwar mai ta duniya ana sayar da danyen man Brent a kan farashin dalar Amurka 40.46 kowace ganga kasuwannin kuɗi sun fara farfadowa a hankali yayin da gwamnatoci a faɗin duniya suka fara bude kasuwanni bayan sassauta dokar hana zirga-zirga da aka saka domin daƙile yaduwar nobar coronavirus amma kasuwannin Amurka sun taska babban asara a ranar Juma'a a sanadiyar hauhawar sabbin kamuwa da cutar a fadin kasar. Daga ƙarshe babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta yi gargaɗi a yau Litini cewa faɗaɗawar da Isra'ila ke niyyar yi a yammacin gabar teku kan iya haifar da sakamako mai muni ga Isra'ilan da Falasɗinawa da kuma yankin Kana kuma zai iya illa sosai a fafutukar sasan tatankiya tsakanin ƙasashen biyu. A wata sanarwa, Bachelet ta ce faɗaɗa matsugunai ya saba ƙa'ida. Kana duk wani yunkurin kwace wani yanki da ke ɓangaren Falasɗinawa na iya tsawaita matsalolin take haƙƙin bil'adama wanda ya kasance wani ɓangare na rikici da ke tsakanin ɓangarorin biyu na tsawon shekaru. Ta ce ina mai matukar damuwa da cewa ko da mafi ƙarancin faɗaɗa matsuguni na iya haifar da ƙaruwar tashin hankali da rasa rayuka. Yayin da za a sanya katanga a jibge jami'an tsaro kana al'ummomin biyu za su kasance kusa da juna ta ce tsarin dokar da ake amfani da ita mai mataki biyu a kasar zai wargaje tare da haifar da mummunan sakamako a rayuwar Falasɗina wanda suke da ƙarancin damar ɗaukar matakai na doka sabuwar gwamnatin haɗakar Isra'ila da aka rantsar a tsakiyar watan Mayu da Firayim Minista Benjamin Netanyahu ke jagoranta na shirin faɗaɗa matsugunan Yahudawa da kashi 30 na yankin gabar teku ciki har da matsugunan Yahudawa da kuma yankunan da galibi Falasɗinawa ke zaune. Tsarin gwamnatin bai samu cikakken goyon bayan al'ummar Isra'ila ba.
To madalla a gaida Aisha Mu'azzu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Hukumomi a jihar New York kamar sauran hukumomin jihohin Amurka sun buɗe ayyuka huska na biyu a cikin huskoki uku da gwamnatin jihar ta tsara buɗewa bayan samun sauƙin yaduwar annobar coronavirus a cikin jihar wanda ake kwatantawa da tungan coronavirus a faɗin duniya a baya. Sai dai a cewar Muhammad Mada, babban jami'i a kungiyar 'yan Afirka mazauna birnin New York, kuma jami'i a ofishin magajin birnin New York, ya ce duk da buɗe harkokin a jihar, abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata. Ga dai tattaunawa da muka yi da Muhammad Mada.
To, alhamdulillah, harkoki dai suna dai tafiya amma dai ba kaman yanda lamari yake gabanin lockdown din ba. Domin yanzu haka dai idan muka lura misali kamar wurin masu sayar da abinci restaurant haka wato har ila yau dai ba za a iya shiga cikin restaurant a zauna a sai abinci a zauna cikin restaurant a ci abinci ba sai dai ka saya imma ka je da shi gida wa imma bakin dai hanya an kafa table to bakin hanya ku ga jama'a ga motoci table nawa za a iya kafa a gutun ka zauna ta enjoy abincin da ta saya. To saboda haka abubuwa an dai sake abubuwa amma dai da saura.
To sai dai akwai maganar da ake cewa mutane da yawa sun rashi ayyuka kamfanoni sun rurrufe daga huskan hukuma na birnin New York. Ko kuna da masaniya akan wannan abu ko kuma kuna da alƙaluma adadin kamfanoni da suka rufe daga aiki?
To ayyuka ne misali dai kamar hotels haka yanzu haka kasan da yake jirage ba su shigowa ba kuma tourist ba su shigowa garin saboda
shi ne yawon bude ido
haka nan ne to yanzu haka hotels dai a New York a birnin New York a kalla na san dai kamar guda uku ko hudu da suka rufe samsam wai su ba za su saki dawowa ba ko an saki komai sannan yanzu haka akwai waɗansu kuma da yake ma'aikatansu sun dakatar da akalla almost 50% rabin ma'aikatansu duka sun dakatar da su to saboda shi wato lamari dai ya abin nan sosai a New York.
To yaushe ake sa ran za a buɗe huska na uku?
Huska na uku dai muna duba sun ce July 6 wato watan July na da kwana shida insha Allah za a buɗe wato bayan July 4th holiday nan kenan ce su buɗe wato huska na uku.
Akwai yiwuwar abubuwa za su canza ko abubuwa su dawo daidai kamar yadda suke idan an buɗe huska na uku?
To abinda zai canza dai wato za sake wato sake yawancin abubuwa misali yanzu haka dai kamar masallataiya da su coci haka an dai ba da izini wai za a iya a soma sallah amma with the 50% occupancy what already being added to mutanen da ke shiga cikin masallatu wata kila Allah idan an kai wato na face na uku to la Allah a saki wato sakewa kuma a tsara adadin mutanen da za su iya su ziyarci misali masallaci da kuma coci da sauran su sa'an nan kuma idan muka duba har ila yau akwai wato wadansu areas da har ila yau ba gode ba da Allah cikin wannan face na uku za a sake su kuma mu gani amma abin da ke akwai shine idan muka duba yau sabili da abin da ya faru yanzu haka New York City da kanta ita community New York da kanta tana wato duba cewa budgetin da aka abin nan da za a rubuta yanzu haka yake ba haraji na shigo haraji bai shigowa ga gwamnati saboda shi dole ne a yanke wato a dakatar da wadansu ayyuka wadansu ma da Allah watakila ba za a sake kiran su ba kuma ita da kanta New York da kanta mayor na cewa da Allah wato wadansu ma'aikata kuma za a dakatar da su saboda shi abubuwa dai an dai sake amma da saura cikin Allah na
to sai dai an ji a America wasu jihohin America kaman California da sauransu cutan coronavirus na sake kunno kai yana ɗaukai a nan New York ya lamarin yake
to New York dai alhamdulillah har ila yau dai mun gode ma Allah wato saboda abubuwan da shi gwamnatin mu ya aikata gabanin ya duwan wannan ya taimaka sosai to amma yanzu nake jin labari cewar wato waɗansu ɗan New York da suka tafi misali Florida suka je don vacation dai don jin daɗi da suka dawo waɗansu sun dawo da shi to amma duka dai alhamdulillah yanzu haka muni a birnin New York dai wallahi coronavirus ne alhamdulillah ya yi sauki sosai amma kasashe kamar su Arizona su Florida su California yake sun yi saurin sake mutanensu shine yanzu abin nan corona ya rasa musu daga nan inda suke Allah ya kiyaye
amin summa amin Muhammad Mada kenan shugaban kungiyar ƴan Afirka mazauna birnin New York kuma jami'i a ofishin magajin garin birnin New York har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe Yusuf Ali Harande ya gabatar da shirin ilimi
garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a cikin shirin namu na wannan makon za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata wanda muke bibiyar halin da ake ciki a jamhuriyar Niger bayan da mahukunta suka ba da umarnin a bude makarantu ko waɗanne irin matakai ake ɗauka wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aika mana da tarin bayani
gwamnatin da ta Niger ta sake bude makarantun ne tare da ɗaukar wasu matakai na kariya daga barazanar cutar ta corona da ta yi sanadiyar rufe makarantun a baya Alhaji Iliya Dan Malam yana ɗaya daga cikin shugabannin wata makarantar sakandare mai zaman kanta da ake kira Dan Bassa dake da Magaram ya kuma bayyana irin matakan da suka ɗauka
mataki da farko dai shine sa wannan takunkuma wannan dole ne kowa yana da shi baka shiga damar sai da shi in baka da shi akwai wanda aka kawo na dala 20 kinan sai yaro mai bada ɗauka sai ya shiga class na biyu akwai wanke hannu da ruwa da sabulu nan bakin goma ke wanda kake wanke hannu ko na'am wannan shine na biyu na uku kuma rugurbuma haka yala su gamuri guda tattaruwa mun hana shi wannan to kai lokacin da suke kauruciya su gumu shi ma daga sun gamu sai swafi ko a cikin kurma muna matsa sai su sa wannan takunkuma kuma a cikin class irin na dawa ne su cinkusu babu mutum biyu ne ko tabar ko wani gifi kishi ko shi kanshi mushin siyasa ta hun
to ko ya daliban nan Niger ke kallon sake bude makarantun musamman ma waɗanda za su tunkari jarabawar karshen shekara ga ra'ayoyin wasu daga cikin su.
Sunana Usman Mamma Abdu, ni ne magatakarda na wannan wanga na kwalwana makaranta wannan ta birni CS Barma Mustafa. Wannan dawowa ajujuwa gaskiya mun ji dadi gaskiya, saboda yanzu an dawo karatu za mu yi kwana 45 kuma muna nan muna ga yawa daliban mu su kama jiki insha Allah. Allah zai taimaka kuma komai zai zama to karshe.
Eh Usaini Musa Mamma Muntaka, to gaskiya dai na ji dadi sosai da aka dawo aka kama karatu, kuma dalibi na kirki ba so ya zamana a gida ba karatu, basu vraiment abun ba man ba shi da dadi kwa.
Sunana Aliyu Abubakar, kan CSP Kano. Gaskiya muna majamu bakan hankali da su sai su yi karatu, sai kika lokaci ba wani mai yawa ne ba tana yi karanta, sai an kuri sa sai karatu su bar wani abun gashi.
Sunana Aisha, ina fatan ko wace mace ko ni ake cewa daliba ta kama jikinta dan kwanan ga 40 da nawa da suke muna saura ba wani abun gaba ne. Ya kamata a kama jiki in Allah ya gwada mana dubulben mu kwashe bureben mu kawai mu tare shi.
Sunana Aisha Muhammadu Nasu, to wallahi yanzu dai karatu gadan-gadan babu sauki. Ina kira da ƴan uwana mu dage mu yi karatu da wannan lokaci da ya rage babu wasa. Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a.
A farkon buɗe makarantu, gwamnatin Nijar ta dauki wani mataki na hana sayar da abinci a cikin makarantu, duk da a cikin matakan kare makarantu na Nijar daga barazanar cutar ta corona. To sai dai daga bisani gwamnatin ta dawo kan wannan matakin, to amma fa tare da gindiya wasu sharuɗa ga masu sayar da abinci a cikin makarantu. A nan wani malamin wata makarantar firamare ne a birnin Damagaram ke kokarin hana dalibai yin cinkoso a gaban masu sayar da abinci. Malamin mai suna Sina Musa ya bayyana irin sharuɗan da suka gindiyawa masu sayar da abinci a cikin makarantun nasu.
Da farko gwamnati ya hudu wani kuduri ya ce ba aka abinci na rikirasin, to yanzu daga baya an samu an gyara an daidaita, amma kuma an ce akwai matakan da ya kamata a bi. Su waɗannan masu sayar da abinci matanan vendors su samu tsakanin su duka a samu distance na meter 1.5. Mu shina yau ni yara sai a kanmu mu zo mu bi sau da ɓawa yaran nan mu yi ankadiran su duk wanda ya saya yi mazai bar gurin ya tai kalas a kalas suke cin kasu.
To koya masu sayar da abinci ke kallon waɗannan sharuɗan.
Sunana Amina Isa, abin da muke yi kamar mutum biyu mutum uku suke zawa su saya sai su tafi, kuma duk wanda zai zo ya wanke hannun shi kuma kowa ya sa babata ya rufe fuskar shi.
Hasana, aka ce in mun zo mu sa gan mu wanke hannuwan mu mu kunda mu sa babat, in mun kare mu sa sabulu kuma mu wanke hannuwan mu.
Hajiya Fatuma ita ce mai sa ido na ganin masu sayar da abinci a cikin makarantar Danbasta sun yi aiki da sharuɗan da aka gindiya musu.
Mu ƴan tallan ciki muke sanyo su cikin hilin lakon a jejeje a jejere nan ba kusa da kusa ba, kowa ta sa bazat ɗinta a hanci sai ni ina waje tsaye tare da yaran. Kenan in yaro biyar ya zo ya saye, general ma mace uku ne miji biyu su zo su sai su tai, kuma wasu su zo su sai su tai, haka nan ne muke musu. Ina tsaye ina sa ido tunda ba mu da nisa da wurin ɗan tallar da mu ba nisa, kenan saboda ma mu kare dumi da suke dai, kenan dole in sun sai su wace su tai, ba mu bari su yi cinkoso su zazzamna, kenan bai yiwa su zo su yi zamne su ci abinci a nan.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ƙarshen wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
To madalla a gaida Harande, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Shu'aibu Adam Bagwai, yana cewa cin mutunci ko zarafin mata musamman ƙanana da ke ƙara fitowa fili abin takaici ne matuƙa, kuma al'amarin zai ci gaba matuƙa idan hukumomi a ƙasar nan ba su yi kyakkyawan tanadin hukunci mai tsananin gaske akan masu irin wannan ta'asa ba. Allah ya kyauta. sai sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rijau inda yake cewa yiwa jinjira ƴar wata uku fyaɗe da wani fasiki yayi a jihar Nasarawa abin tashin hankali ne ga mai hankali. Don haka ya kamata mahukuntan kasar mu su dinga yin hukunci mai tsanani ga masu fyaɗe, shine mafi alheri a gare mu. Amma muddin ba haka aka yi ba, to wallahi komai ma ka iya faruwa, domin farkon abu aka sani ba a san ƙarshen ba. A ƙarshe ina roƙon Allah ya shirye mu baki ɗaya don darajar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Yahaya Baba Alhaji da suke cewa muna Allah wadai da ci gaba da hare-haren Sadika Noke da ƴan bindiga ke ci gaba da kaiwa a sassan jihar Katsina da kewaye, inda a gefe guda kuwa shugabanninmu suka fi maida hankalinsu don sasanta rikicin siyasar cikin gidansu ba tare da hana idan tsuntsawa ba don kawo wa al'umma tsaro mai inganci. Sako na gaba ya fito ne daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Da muna fata kan kama. To amma sai dai har ya zuwa wannan lokaci kananan manoma bamu ga taki da hukumomi ke fitowa da shi domin sayarwa a rahusa kasa da na ƴan kasuwa ba. Dan haka muna tunasar da su cewa fa muna jira. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida da Yakubu Mai Manja Funtuwa tare da Rabi'u Mai Shago Sabon Gida a jihar Jigawa. Suka ce salam VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama mu ƙara kira ga shugabannin Najeriya cewa ya kamata su rika koyi da tsofaffin shugabanni da suka gabata wajen tafiyar da irin mulkin baya na nuna rashin bambanci ga al'ummar su. Sannan kuma ya dace a ce sun hadu sun duba matsalar tsaro da yaki cinyewa a ƙasar nan. Misali Arewa maso gabas Boko Haram, Arewa maso yamma ƴan ta'adda, kullum matsalar kenan. Fatan Allah ya sa wannan sako namu ya kai ga kawo sauyi a ƙasar nan. Amin.
Madalla, yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya.
India da Amurka suna daga cikin kasashen da hauhawar sabbin kamuwar annobar coronavirus ke ci da sauran gwamnatocinsu sake sanya dokokin hana zirga-zirga da nufin daƙile yaduwar cutar. India ta sake samun ƙarin sabbin kamuwa da cutar a rana ɗaya da ya kai kusan 20,000 a yau Litinin. Ƙasar tana biye da Amurka, Brazil da Rasha da yawan kamuwar cutar tun somawar annobar a ƙarshen shekarar bara. Jami'an Pakistan sun ce sun kashe wasu mahara da suka kai wani farmaki a ginin cibiyar kasuwancin Pakistan da ke Karachi. Maharan sun shiga cikin ginin ne a yau Litinin bayan sun bude wuta tare da jefa gurnati. Wasu mutane biyu su ma sun mutu a farmakin. Kana da dama sun jikkata. Babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin. Watanni da dama masana sun yi ta gargadin yiwuwar samun wani mummunar yanayi mai ban tsoro bayan da tsarin lafiyar manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya suka ji jiki. Coronavirus tana ci gaba da samun mafaka a kasashe masu talauci ko kuma waɗanda ke fama da yaƙe-yaƙe kana babu ingantattun kayayyakin aikin kiwon lafiya. Yanzu wasu daga cikin waɗannan abubuwan sun fara bayyana. Kasuwannin Asiya a yau Litinin sun faɗi warwas yayin da masu zuba jari suke ta baba game da farfadowar tattalin arziki cikin sauri bayan annobar coronavirus. Kamfanin Nikkei a Tokyo ya yi asarar kashi 2.3 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci, inda Hang Seng ya yi ƙasa da kashi 1.3 cikin 100 a yammacin kasuwanci. Kana hannayen jarin Shanghai Composite ya yi ƙasa da 0.8 cikin 100. S&P da ASX da ke Sydney sun yi kasa da kashi 1.6 cikin 100, yayin da hannayen jarin KOSPI da ke Seoul su ma suka yi kasa da kashi 1.9 cikin 100. Sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke Mumbai sun yi kasa da kashi 1 cikin 100. Babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Michelle Bachelet, ta yi gargaɗi a yau Litinin cewa faɗaɗawar da Isra'ila ke niyyar yi a yammacin gabar teku kan iya haifar da sakamako mai muni ga Isra'ila. Kana kuma zai yi illa sosai a fafutukar sassan tattakiya tsakanin kasashen biyu. A wata sanarwa, Bachelet ta ce faɗaɗa matsugunai ya saba ka'ida. Kana duk wani yunkurin kwace wani yanki daga bangaren Falistinawa na iya tilasta matsalolin take haƙƙin bil'adama wanda ya kasance wani bangare na rikici da ke tsakanin bangarorin biyu na tsawon shekaru.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawo da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na wannan lokacin. Baba ya ku makire ne ke cewa a huta lafiya sai mun hadu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Assalamu alaikum.